شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا قدق وتا ذو الحجة شكرة هجرة من زنسيرا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine ya dace da 22 ga watan 6 shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh abu zakariya yahya bin shadaf an-nawawi alaihi rahmatullah dan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata muna nan dai a cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayani game da al'amuran da shari'a ta hana aikata su ko ta hana faɗaya ne a ƙarshen babu tahrimil wisali babin da ya bayani game da haramcin azumin sabizarce yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi farkon babu tahrimil julusi ala qabrin babin da zai yi bayani game da haramcin zama akan kabari wannan babin ba shine wancan babin da muka fara karatu akan sa wancan sati da ya gabata ba satin da ya gabata mun fara bayani ne game da mun fara karatu ne akan hadisin da ke bayani game da salla ana fuskantar kabari to hadisin da ke bayani game da hanin mutum yayin salla yana fuskantar kabari shine yazo da abubuwa guda biyu na farko annahyu anis salati ila alqubur sai abu na biyu alqu'ud ala alqabri to hadisin tare ya kawo su لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها amma wannan bayanin shi mallan ya wannan babi mallan ya kebe shi ne kawai dan ya bayani game da haramcin zama akan kabari malaika wa hadisi na farko a cikin babin wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إراد أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي لأي يجلس أحدكم على جمرة لا ينكو يزونا أكن قرواش وتا فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده bayan ya kona tufafinsa ya zarce ya kona fatarsa khairul lahu yin hakan shine fa alkhairi min ay yajlisa ala qabrin daga ya zauna akan kabari rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa yan uwa idan ba a manta ba wancan sati nayi ishara zuwa ga wannan hadisi lokacin da nake bayani a bangare na biyu daga cikin hadisin da na faɗa yanzu na hanin sallah izuwa kabari ana fuskantar kabari da kuma hani akan zama akan kabari to nayi ishara zuwa ga wannan hadisi game da na ga muku na ce muku da mallan zai kawo shi a gaba ya kawo shi ne a wannan babi wanda babi ya masa na musamman dan uwa wannan na ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi akan haramcin zama akan kabari zama akan kabari haramun ne tare da cewa akwai maganganu da aka samu da yawa daga wasu malaman da suke gani cewa zama akan kabari ba haramun bane. Me yasa suka ce? Saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da zama shine mutun al-julusu liqada'il haja. Suka ce abinda ake nufi da zama shine al-julusu liqada'il haja, mutun ya zauna dan biyan bukatun sa. Ma'ana mutun ya zauna akan kabari dan yayi fitsari, ko ya zauna akan kabari dan yayi bayan gida. Wasu daga cikin malamai da yawa sun tafi akan wannan ra'ayin. Daga cikin su akwai Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullah, shi ma yana da irin wannan ra'ayi. Har a cikin Muwattasa ya fitar da asar daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ana yakan kwanta haye fulo da wani kabar. Sannan ya kawo asar na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu cewa wani lokaci yakan zauna akan kabari. Duk ya fitar da waɗannan asaran da ra'ayin wasu daga cikin malamai kamar Zaid ibn Thabit. Suka ce shi ma abin da yake gani game da wannan hadisi, hadisin yana bayani ne game da biyan bukata, mutum ya fi tsari ko bayan gida akan kabari ba zama ba. Yamma hamma aka samu ta magana shahararriya daga gare shi, yake cewa wallahi ni a wajena duk ɗaya ne, na je cikin kasuwa duk mutane suna kallo na, na buɗe al'aurata ne fitsari ko ne bayan gida, da kuma na zauna akan kabari ko ne fitsari ne bayan gida, duk ɗaya ne. Ba'ana yadda na san wancan abin na da muni, ba zan iya zuwa cikin kasuwa, maza na wucewa, mata na wucewa, ƙananan yara na wucewa, kowa na wucewa, na iya buɗe al'aurata ne fitsari ko bayan gida ba. Yadda na san ba zan yi wancan ba, to haka na san ba zan iya zuwa kan kabari ne fitsari ko ne bayan gida ba. To amma ƴan uwa, zance mafi inganci, magana mafi ƙarfi shine addini ya hana, ya haramta zama akan kabari ba wai fitsari ko bayan gida akan sa ba. Fitsari ko bayan gida akan kabari wannan abu ne da yake daban, haramcin sa ashaddu min wannan, ma'ana ya fi tsanani sama da wannan da muke bayani akan sa. Amma zaman shi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya sarra hashi a cikin wannan hadisi da muka karanta. Malamai suka ce duk lokacin da nassi ya zo daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sarahatan babu wani tawili da nassin zai ɗauka, to ba a kallon aikin wani ko maganar wani a kansa. Saboda wanda ake bi shi ne wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ko shi Allah maɗaukakin sarki ya aiko. Duk wani wanda zaka fassara hadisin ko haka ne ko ba haka bane, haka ne zai yi. Mai yiwuwa wannan hadisin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa shi bai je masa ba. Mai yiwuwa an ka bibiya wasu nassoshin da za a kawo, wanda za a ce wani sahabi ko wani tabi'i ya faɗi magana, sun yi mu'araba da wannan nassi, in ka duba sai ka ga maybe nassin ma bai inganta ba. In kuma ya yi inganta sai ka samu maybe shi sahabin abin bai je masa ba. Barma malam ya ce rawun hadisin, wanda ya rawaito hadisin shine Abu Huraira. Yadda ya fassara hadisin shine zama ake nufi irin wannan zaman da muka yi, ba zama dan fitsari ko bayan gida ba. Malamai suka ce kuma duk lokacin da marwayacin hadisi ya fassara hadisi, to akan kalli fassararsa a ba hadisin ma'anar sama da fassarar waninsa. Ɗan uwa na fata an fahimta. Wannan shi rawaito hadisin ya ce ya ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce, ko kuma ya ce ya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata abu kaza, to fassararsa akan fifita ta sama da fassarar wanda ba shi ba. Saboda shi ne sahibur riwaya ɗin, shi ne ma'abucin hadisin shi ya rawaito shi. Saboda haka ƴan uwa, abinda hadisin yake bayani shi ne haramun ne mutum ya zauna akan kabari, haramun ne mutum ya ɗora ƙafarsa ya taka kabari. Duk wannan addinin musulunci ya hana wannan, saboda shi kabari ko makabarta ƙa'ida ba an yi ta bane don a rinka zuwa ana zama, ko don a rinka takawa ko abin da ya kama da ka, a'a, shi sa aka ake ware waje na musamman domin a je a rinka binne mutane a cikinsa. Ba a komai a wajen sai binne mutane. Shi sa ku ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ta sallah a wajen. Sallah da ita ce mafi girman ibada, to an hana sallah a cikin makabarta. Tunda an hana sallah, kuma me zaka je kai? Ba a kasuwanci a makabarta, ba a zuwa a yi hira a makabarta, dai wannan abubuwan bai kamata a kare musu wannan alfarmar. Kamar yadda na faɗa wancan satin, yadda mutun yake da alfarma lokacin da yake da rayuwarsa haka yake da alfarma lokacin da yake ya mutu duk mutun yana da alfarma yadda bai kamata a zo a taka shi da ransa ba idan ya mutu bai kamata a taka shi ba so haka sai a kiyaye idan mutun zai shiga makabarta zai shiga ne ko dan yaje ziyara ko kuma dan yaje binne mamaci wannan da shi ake zuwa a shiga makabarta amma mutun ya mai da makabarta gurin zaman sa ko gurin hutawa ko gurin shakatawa ballanta na ma mutun ya rinka zuwa makabarta zauna dan yayi shaye-shaye kaga wannan babban al'amari ne Allah madaukai sarki shiryar da mu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa babun nahi an tajsisil qabri wal bina'i alayhi wannan babi kuma zai yi bayani ne game da hanin siminci kabari aiwa kabari siminci in aka ce at-tajsis daga al-jissu ne al-jissu shine a sanya farar kasa ko jar kasa a siminci ko a dandade kabari kasa yadda take to sai a kwaba irin abin da idan aka sa shi zai kame tsakanin kasar da abin da aka sa kabarin ya kasance yayi loyoyi kamar yadda kaga idan aka sa bulo ana zuwa ai masa ne plaster yawa to an hana ayyuka kabari irin wannan al'amari wal bina alaihi da kuma yin gini akan kabar abubuwa ne guda biyu dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta su malaika wa hadisi daga jabir bin abdullahi yace an jabirin radiyallahu anhu akarbo daga babban sahabi jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yarda qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi hani an yujassasa al-qabr tabbata a gare shi ya hana wannan wa ay yuqada alaiha haka annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya hana a zauna akan kabari wa ay yubna alaihi ya kuma hana ayi gini akan kabari abubuwa nawa aka hana abubuwa uku wannan ruwaya ce ta Imam Muslim akwai ruwaya ta Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i Allah madaukakin sarki ya musu rahama ita kuma ta zo da karin wa ayyuktaba alaihi kuma annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya hana ayi rubutu akan kabari kun ga hanin guda nawa ne kenan guda hudu na farko an hana a siminci kabari in aka ce siminci kabari wato yadda ka san kasar kabari yadda take yadda ake binne mutum wannan kasa da take haka ake so a barta amma ka samu siminti ka plaste iya wannan kasar kawai ita kadai ba tare da kai masa kamar yanayin me ake so irin shambante ba haka ko kuma ka sa bulo ballantana kuma ka kai ga ka sa tile ina fata an fahimta duk wannan haramun ne duk haramun ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ba daidai bane haka nan gini akan kabari in aka ce gini ya shafi dukkan abin da za a kara akan wannan kasar da ake fitowa da ita a kaida yadda shari'a ta ce ma'aikata a wajen binne mamaci idan aka fito da kasar shine kasar da aka fito da ita sai a mai da ita sannan a duba da kyau a ga ita kanta kasar da aka fito da ita idan za ta yi tsayin da ta wuce dami ɗaya sai a rage ta ita kanta kasar da ka fito da ita daga cikin kabarin idan za ka daga ta wuce dami ɗaya to za a rage ta abinda ake buƙata dandar ya kasa haka yadda idan mai wucewa yau zai bambance nan kabari ne nan kuma kasa ne an fahimta yan uwa saboda haka sai shari'a ta ce a dan daga kabari kadan daidai gurgudan dami daya ta yadda idan ka zo zaka gane nan wajen alama ce ta kabari dan ka girmama shi kada ka taka shi ko kada ka zauna akan sa shine abin da shari'a ta ce amma zancan a daga shi hatta ko kasar da zaka fito da ita idan ta yi tudu da yawa abin da ya kamata shine sai a je a rage ta sai a mai da ita yaya sai a mai da ita dami daya wannan shine shari'a shine abin da ya kamata to kaga kuma yaya batun a ce a samu bulo a zagaye kabari ya batun ayi kabari ka ganshi kamar me kamar dakali yadda zaga wasu kabarban an yi su kamar dakali ballantana kuma a gina daki akan kabari dan wannan fata an fahimta duk wannan ba shari'a addinin musulunci bace manzon Allah tsira da aminci tsarta bata a gare shi ya haramta wannan ya hana ba daidai bane asali irin waɗannan abubuwa dabi'a ce da al'ada ta kristawa kristoci to da kawo su daga cikin musulmi sai ka kwafa ba daidai bane sannan haka rubutu akan kabari shi ma hadisin ya kunshe shi kamar yadda na faɗa riwaya Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i ta zo da wa ayyuktaba alaihi annabi ya hana kada a yi rubutu akan kabari shi ma rubutu da ake yi ba daidai bane ba daidai bane a samu allo na katako ko na karfe ko a samu dutse ko ai wani abu a yi rubutu a dora shi akan kabari shi ma ba daidai bane yan uwa ina fata an fahimta to da ka waɗannan abubuwan duk kamata yi a daina su sai dai abinda malamai suka ce shine ba laifi bane idan mutum ya binne mamacinsa yana buƙatar lokaci zuwa lokaci ya rinka zuwa yana ziyartarsa don yi masa addu'a idan kai ya manta wannan hadisi ya inganta lokacin da aka binne Usman dan Maz'un Allah ya ƙara masa yarda bayan an gama binne shi an zuba ƙasa daidai yadda annabi tsira da aminci tsarta bata a gare shi Umar yana cikin makabartar sallallahu alaihi wasallam sai nuni ga wani sabi sai ce dauko min wancan dutsen annabi nuna masa wani dutse katon dutse ne haka sahabbin ya je yayi kiki da dutsen ya kasa daukowa saboda dutse ne mai nauyi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi ya taka da kafarsa mai albarka ya je ciccibo dutsen ya dauko shi ya je dora shi akan kabar yace nayi haka ne dan na gane kabarin dan uwana dan kuma na rinka binne dangi na a kusa da shi ina fata an fahimta yace na sa wannan dutsen ne saboda da nazo na ga wannan dutsen alama ce da na aje dan da rinka gane shi dan kuma idan wani daga cikin dangi na ko ƴan uwana sun mutun dauke shi in zo in binne shi a kusa da shi to sai malami suka ce ashe babu laifi idan dan uwanka ya rasu ka samu wata alama da zaka sa a kusa da kabarin sa dan ka rinka gane shi dan ka rinka gane shi amma sai malami suka ce kasance alaman nan kada kai rubutu a jikinta kada kai rubutu shi yasa waɗanda suke bayani game da rubutu akan kabari sun kashi kashi uku akwai wanda su sun haramta kai tsaye sun haramta irin su bini bag da wata fatawa daga cikin fatawun Sheikh Muhammad Nasir al-Albani da sauransu da wasu daga cikin malamai da suka ce haramun ne gaba daya wasu daga cikin malamai suka dan sassauta irin su Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen irin su Sa'idi duk su suna gani cewa haramun ne a yi rubutu akan kabari sai dai suka ce idan babu wata hanya saboda duwatsu sun yi yawa kuma kabarburan sun yi yawa ba wata hanya da zaka iya bi ka gane dan uwanka rinka gane shi haka su Uthaymeen suka bada fatawa haka ya faɗa a cikin sharhi Riyadu Salihin karkashin wannan hadisin da muke karantawa idan ka je ka duba cikin sharhi da Uthaymeen Riyadu Salihin za ka gani haka ya rubuta haka ya faɗa to amma su ma sun bada sharadi suka ce ya kasance na farko ba irin rubutun da ake lokacin jahiliya ba dan lokacin jahiliya su rubutu suke na musamman sai an faɗi wasu mahasin wasu abubuwa na nagartan mamacin ai bawan Allah ne salihi ne mai ciyarwa mai kaza har ma dan kawo wasu baitocin waka haka da sauransu duk sai an faɗa sai a zo a kafa a jikin kabarinsa to banda wannan suka ce abinda ake bukata mai kake bukata ba ka gane shi bane to sunansa kadai ya fita idan ka sa sunansa shikenan haka nan sa date da sauransu shi ma duk ba daidai bane kawai ka sa me ya amfani ka ce wani ya mutu lokaci kaza in ka sani din me zaka yi zaka dawo da shi ne na'am ba zai dawo ba suka ce saboda haka shi ma ba shi da amfani wasu daga cikin malamai su waɗannan hujjar su mai rauni ce kwarai da gaske su ne suka halatta tunda hadisi ya zo ya haramta kaga masu halattawa ba su da hujja ko kadan su ne kamar irin su malaman zahiriya kamar Ibn Hazm al-Zahiri da wanda suka biyo shi yana gani cewa babu laifi shi kansa ya yarda cewa kai gini akan kabari haramun ne kai siminti akan kabari duk ya yarda da wannan haramun ne amma sai ya ce wajen rubutu babu laifi zaka iya yi amma shi Ibn Hazm malamai suka masa afwa da dama a cikin fatawoyinsa saboda wasu daga cikin hadisai ba su je masa ba saboda haka ƴan uwa wannan shine fatawar da malami suka bayar game da rubutu akan kabari amma ko shakka babu ƴan uwa ya daga annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi babu wata matsala akan hadisi yayi hani akan abu kaza to babban kwancin hankalinka shine ka kokari ka guji abu annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya hana rubutu akan kabari in dai ba dole bane ba wajibi bane ba tilas bane to kada kai rubutu akan kabari sai ka bar shi idan kana da wata alama da zaka iya sawa dan ka gane mamacin ka sai ka je ka sa wannan ina gani zai fi kwanciyar hankali sama da kai rubutun in kuma kana gani cewa duk yadda zaka sa alama ba zaka iya ganewa ba sai kai rubutun to tunda akwai malaman da suka bada fatawa akan za a iya rubutun ba matsala to babu laifi zaka iya dauka fatawarsa amma da sharadin ya kasance na farko suka ce mutumin kai da ya kasance babban mutum ne wani shahararren malami ne wanda ake ganin girman sa dan sanyawa kabarinsa alama shi kuma zai zama fitina ne ga ƴan baya idan ana faɗa irin tarihin sa a ce wani ai mutumin kirki ne bawan Allah ne salihi ne kaza ne to idan ba ai wasa ba da ƙarshe kuma za a koma ana roƙon kabarinsa ƴan uwa haka ne ko ba haka bane za a koma kuma ana tabarruki da kabarinsa to suka ce kasance in ma za ka kasance dan uwanka ba wani shahararren malami bane kawai dai irinmu ne yaku bayi saboda ka sai a je a sa sai a je a sa ba matsala sannan ya kasance na biyu kuma abin ya zama tola rura shine kamar yadda na faɗa babu hanyar da zaka iya gane mamacinka sai ta wannan hanyar na gaya muku duk su kansu masu halatawa da mai suka dogara hadisin Usman dan Maz'un hadisin da annabi ya ce ya ɗauko masa dutse ya sa annabi allo ya sa annabi ya yi rubutu sallallahu alaihi wasallam bai yi rubutu ba dutse kawai ya sa shi sa malaman da suke gani haramun ne suka ce kai ma ka samu dutse ka sa mana in ma za ka sa ƙarfe ko wani abu ka sa ko ka samu wani katako haka sai ka tuka shi akan kabarin sai ka rinka ganewa ba haka bane suka ce ba sai an yi rubutu ba saboda manzon Allah irada aminci tsara sabata a gare shi bai yi rubutu ba wannan zance yana da inganci ƴan uwa kuma yana da ƙarfi idan aka yi rashin sa ƴan uwa aka yi siminti akan kabari ko kuma aka yi gini akan kabari aka yi ɗakuna aka yi ƙubbobi shi kuma kabarin ya za a yi da shi kenan to shi ma wannan hadisi ingantacce hadisin Imam Tirmidhi hadisin Ali ibn Abi Talib ya nuna yadda za a yi da shi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tabi'i mai suna Abul Hayyaj yace sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda ya ce da ni ala ab'athuka bima ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bana tura kana aike ka da abinda annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi aike ne da shi ba sai sayyidina Ali ce masa Allah tada qabran mushrifan illa sawaitahu kada ka bar wani kabari wanda yake ya daga ɗan uwa kun ji abin da yace qabran mushrifan kabarin da yake ya daga ya wuce dami ɗaya shi bai ma ce gini ba ku duba ɗan uwa ba gini aka ce ba kawai ya daga yace illa sawaitahu sai ka daidaita shi wala suratan illa tamassahu haka nan kada ka kyale wani hoto ko butumbutumi sai ka goge shi ko ka balla shi ka kawar da shi ya kasance babu shi yace wannan shine aikin da zan maka kuma shine ni ma aikin da manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi yayi to ashe kun ga idan ya kasance an yi rashin sa an samu kabarbara da an musu gine-gine an yi ɗakuna an daga su kamar dakali an yi tile an dandade su an yi kaza an yi kaza to idan aka samu gwamnati ta addinin musulunci sai ta tura duk sai a je a cire wannan ɗakuna sai a sassake wannan tile din sai a mai da shi gwargwadon dami ɗaya kuma da ƙasa kawai ba komai ina fata an fahimta yanzu kun mutane ba aikin ka bane ni ma da nake faɗa ba aiki na bane aikin wane ne aikin gwamnati ne sayyidina a lokacin da yake ba da umarni gwamnati ne shi annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya turo sayyidina Ali meye shi gwamnati ne amma kai saboda Allah yanzu mutum yayi tayi ka je ka rushe masa ki dargi ma za a yi wallahi sai dai kaga yan sanda kofa gidanku sai dai kaga yan sanda kai kofa gidanku an kawo maka su za su kama ka saboda haka ba daidai bane amma dai wannan muna faɗar hukuncin shari'a ne koda kai zaka samu dama a nan gaba a matsayinka na wanda kai karatu ka ji hadisin to sai ka gyara sannan kuma abu na biyu shine kai yanzu da kake raye dole
ko ka ki ko ka so ko na ki ko na so ko mun ki ko mun su wani lokaci zai mana mutu haka ne to sai mu kiyaye idan muka je za abin da mamatan mu mu rinka lura me manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin umarni abin da ya umarni shine a sanya kabari ya kasance na farko musannaman in aka ce musannaman shine kamar mai dan doran zabi ake cewa ko yawa dan doran zabi wannan haka sannan abu na biyu ya kasance mai kamar daku kamar dami daya kada ya wuce dami daya shikenan wannan shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin malamai za ku ga ko kuma wasu daga cikin mutane lokacin da ake binne mutum za ku ga har yanzu ba a daina wannan rigima a makabarta ba sai wasu su ce kasar da aka fara fito da ita ake fara mayarwa wasu ce a ta sama ma'ana kasar da aka tono ta farko to ta kasar wacce take daga ita babu wata kasar sai su ce ita ake fara zuba mamaci wasu kuma sai su ce kawai kowace a zuba wajen mai da kasa ko zuba kasa a cikin kabari babu wannan sai da ya zo shiga kasar da za a fara zubawa duk wacce kaga dama ka zuba shikenan yayi a duk wacce ka tura daga cikin kasa shikenan babban abin da ake bukata a rufe mamaci kabarin sa ya danyi tudu kadan ta yadda za a bambance shi da sauran kasa shikenan an gama Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa باب تغليب تحريم إباق العبد من سيده باب دجي بياني جمدا كوسة هرمت باوا يقود دجوجا ميجدنسا الإباقة شين باوا يقود ما كتي العبد أنا نفع المملوك المملوك شين وندا أكمل لك العبد باوا almamluku wanda aka mallaka duk abu ɗaya ne to ibaqatu shine bawan ya gudu ya tserewa mai gidansa wannan haramun ne addinin musulunci gudu ba a ce masa al-ibaqatu sai idan ya kasance bawa ne gudu daga wajen mai gidansa shi yasa za ku ga a cikin alqur'ani lokacin da Allah subhanahu wataala yake ba mu kissar annabi Yunus a cikin suratu safat da wacce kalma ya yi amfani da zai nuna annabi Yunus ya fita daga garin mutanensa ba tare da umarnin Allah madaukakin sarki ba da annabi Yunus ya kira mutanensa ya yi musu wa'azi ya yi musu da'awa duk suka bijire ko mutum ɗaya bai imani da shi ba sai annabi Yunus ya tabbatar da cewa lallai duk mutanen da annabinsu ya kira su ba su imani da shi ba suka bijire masa azaba shi take zuwa ta halaka su tun kafin Allah madaukakin sarki ya bashi umarni ya ce ya fita kawai sai ya tafi sai ya bar garin dan uwan fahimta to kun ga annabi Yunus bawan Allah ne ya fita daga garin ba da umarnin Allah madaukakin sarki ba haka ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce iz abaqa ilal fulkil mashhur kun ga sai amfani da kalmar mai al-ibaqatu iz abaqa yayin da ya gudu amma kare dankare da kaya da mutane sai Allah ya kirawo wannan abinda annabi Yunus ya da mai ibaqa ma'ana guduwa yake ne tunda ba Allah ne ba shi umarni ba wanda kuma abinda ya same shi kamar yadda kissar ta gudana to bawa akan iya mallakar bawa ne a addinin musulunci ta hanyoyi kadan ba su da yawa amma ana enta bawa addinin musulunci ta hanyoyi masu yawa dan a nuna maka yancin ake so ba bauta ba yanzu ita bauta zaka ga ana samun ta ne ko dai ta hanyar yaki kawai idan aka yaki da garin da suke musulmi ne da garin da suke ba musulmi ba idan musulmi suka samu nasara wanda aka kashe wanda ba a kashe ba aka kamo su sun zama bayi tunda sun isi bautar Allah ba sai su bautar mutane ba shikenan sai su zama bayi kawai ko kuma mutum ya je kasuwa ya sai bawa da kudin sa da akwai kasuwar bayi ana sai da bayi zaka dauki kudin ka a cikin jaka ka je ka siyo bayi ko mutum biyar ko goma maza da mata duk zaka je ka siyo ka zo su taimaka aiki a gida kuma ba komai halak-malak ko kuma mutum ya gaji bawa mahaifinsa yana da bawa sai ya mutu in aka raba gado sai a ce to wannan bawan ya faɗo rabanka shikenan ka gaji shi an fahimta ko kuma wani kawai ya ɗau bawa ya baka kyauta eh kawai ya ma kyautar mutum ya ce gashi ya baka kyauta ba a yi Nana Khadija ta ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kyautar bawa Zaid bin Haritha ba haka bane annabi ya yanta shi kyauta ta dauka ta bashi manzo annabi ya mallake shi a matsayin mai bawa to amma zaka ga hanyar yanta bawa tana da yawa ko a musulunci da kai wani abu sai a ce je ka yanta bawa mutumin da yaje afka matarsa a cikin azumi matarsa ce sai afka mata daga cikin abin da zai akwai mai yanta bawa da yawa in kai laifi dan rage bautar dan bautar da ba san ta ake ba sai a ce ka je ka yanta bawa dan bayan fitarwa fitarwa kuma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo romo mai yawa duk wanda ya yanta bawa za a bashi kaza da kaza dan haka kawai ma idan bawan ka ya dada maka kai kwadayin wancan ladan sai ka yanta shi dan uwan fahimci addinin musulunci yadda yake ko ba wai bautar ake bukata ba a'a in ka ji an ce ayi bauta to shi bawan ne lalle ya cancanta ya bauta ya cancanta duk mutumin da ya ki bautawa Allah madaukakin sarki ba sai ya bauta mutum ba bale ya ce an jaririn radiyallahu anhu qala an karbo daga jarir ibn abdullahi al-bajali Allah kara masa yarda qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayyuma abdin abqa dukkanin bawan da ya gudu daga mai gidansa faqad bari'at minhu dhimmatu haqiqa alqawari ya sauka daga kansa alqawari ya warware daga kansa ko amana ta warware daga kansa kalmar azzimma takan zo da ma'anoni guda biyu ko dai al'ahdu ko al'amana ko alqawari ko al'amana duk tana zuwa da wannan lafazi hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace almuslimuna tatakafa'u dima'uhum yas'a bi dhimmatihim adnahum yace musulmi jininsu yakan yana daidaita duk musulmi jininsu iri ɗaya ne me ake nufi da wannan ba wanda za a ce dan an kashe shi shi a ce sai an kawo mutum biyu an kashe an gane duk wanda aka kashe a cikin musulmi mutum ɗaya wanda ya kashe shi za a kawo a kashe idan biyar mutum talaka wanda naira miliyan 100 ne wanda yafi kowa karatu da ilimi da tsoron Allah diyarsa naira miliyan 100 ce wanda yafi kowa jahilci in dai musulmi ne aka kashe shi diyarsa nawa ne in dai musulmi ne ta takafa udima'u sai annabi ce yas'a bi zimmatihim adnahum karamin cikin su adnahum na can kasa kasan su zai iya cin alwashi ya daukan masa alƙawari a madadin su gaba daya da akan yi haka idan mutum yace wane ya shiga cikin alƙawari na ko cikin alfarma ta to babu wanda zai taba shi a cikin musulmi duk talaucin sa ina fata an fahimta to da haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin wanda duk bawan da ya gudu daga mai gidansa to alƙawarin Allah madaukakin sarki ya sauka da kansa wani irin alƙawari ne shine na bada kariya ga jininsa haka kawai dan kana da bawa za ka kama shi ka sa gaban sa gabas ka yanka shi ko ka kashe shi ba za ta yi ba to amma lokacin da ya gudu a wajen neman sa idan jinin sa ya saraya to jinin sa ya tafi a banza ɗan uwan fahimta ya sarayar da jinin sa ya saraya a banza a wofi saboda me saboda shi ya jawo wa kansa ta hanyar gudu daga mai gidansa rawahu muslimu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma daga jarir ɗan abdullahi ne Allah ƙara masa yarda daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta idza abaqa al-abdu idan bawa ya gudu lam tuqbal lahu salatun ba za a karbi sallah daga gare shi ba an fahimta idan za a kaddara kuma da ya gudun ya sha ya je ya samu lungu ya labe ya lafi ya ci gaba da rayuwarsa sai rabu da mai gidansa ya babbauta to duk sallar da zai daga lokacin ba za a karba ba dan uwan fahimta sai malami suka ce me yake nufi da ba za a karɓi sallarsa ba ba abinda ake nufi sallarsa ba ta inganta ba akwai bambanci tsakanin alqabul da as-sihha karɓa da inganci a Allah madaukakin sarki ba zai karɓe ta ya bashi ladan da ake ba masu sallah ba amma yayi ta inganta ko bata inganta ba ta inganta me ake nufi ta inganta ya sauke nauyin da ke kansa na farilla amma bashi da ladan komai ba haka bane kada kuma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya je wajen boka bai gasgata boka akan abin da boka ya gaya masa ba za ka karbi sallar kwana nawa ba kun ga irin wannan ne ko ba za ka karbi sallar kwana 40 ba to amma sallar zai ce ba zai bane zai yi amma in yayi za a karba ba za a karba ba sai ya tuba to shi ma wannan haka ne shi tun daga lokacin da ya gudu daga mai gidansa duk sallar da zai ba ruwan Allah da ita idan da zai daina sallar kuma a lokacin kuma yayi ridda an fahimta yan uwa inda zai ce to shikenan tunda ba za ka karba na daina sallar yanzu misali mutumin da ya je wajen boka ya je wajen boka sai boka ya gaya masa magana sai ya ji bai gamsu ba ko kuma ya ji magana ta yi nauyi da yawa ba zai iya aikatawa ba sai ya dawo sai aka ce masa annabi ya ce duk wanda ya je wajen boka sallallahu alaihi wasallam ba za a karɓi sallar ta kwana 40 ba sai ya ce to tun da haka ne bari ne kwana 40 ba na sallah an fahimta ai ko shi a fahimta sai dan yi 40 din sai ya ci gaba tun da an daina karɓa to daga lokacin da ya daina sallah kuma kashe shi za a yi idan bai tuba ba dan uwan fahimta dole zai ci gaba da sallah yana yi amma dai Allah ba ruwansa da ita idan kai sallah yadda za a baka ladan sallah shi ba zai samu wancan ladan sallah ba to shi ma wannan haka ne duk bawan da ya gudu daga mai gidansa zai ta sallah ba a karba har sai ya dawo idan ya dawo shine tubansa sai a ci gaba da karban sallarsa rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa fi riwayatin wata riwaya ta annabi tsirada mun sai tsara tabbata a gare shi cewa yi faqad kafara ma'ana wanda duk ya gudu daga mai gidansa faqad kafara daga addinin musulunci ba wata malama suka ce shine idastahallahu babban kafirci ne idan ya halatta guduwar tunda guduwa haramun ne mutumin da ya haramta halal yayi mai kenan an gane amma idan ba halattawa ya ba guduwa kawai abinda ake nufi shine kufurun ni'ima ma'ana butulci yayi butulci abinda ya bai kamata ba bai kyauta ba ma'ana kufurun ne duna kufurin kafirci ne wanda bai kai kafirci ba dan karamin kafirci ne ba babban kafirci da ke fitar da mutum daga addinin musulunci ba na'am shi ma in ya gudu shi ma wannan hadisin ya hau kansa yace idan bawan mai gidansa ne azabtar da shi fiye da shari'a idan ya gudu wannan hadisin ya hau kansa illa iyakaci idan zai iya tunda akwai hukuma sai ya je ga hukuma ko kuma ya jure ya nemi haƙƙinsa a wajen Allah madaukakin sarki amma dai ya gudu dan mai gidansa ne azabtar da shi wannan ba hujja bace shi sai annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi yayi bayani game da bawa da ubangidansa akwai sahabi na annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi wata rana a gan shi da shi da bawansa sun sa kaya iri daya da jamfa kamar kace da jamfa da wando da babbar riga da hula duk iri daya bawansa ba bawa da su iri daya to shine ake tambayarsa ya haka kai da bawa ka sa kaya iri daya sai ya ce ai wata rana bawa na ya mun abu a gama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na dake shi hadisin yana cikin sahih muslim na dake shi shine annabi ya mun fada yace waɗannan mutane da kuke gani mutane ne kamar ku Allah ya damƙa su a hannunku saboda haka ku kyautata musu ku ba su abinci amma annabi ya masa yake dinka bawan sa ina fata an fahimta to kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda ya dake jaki kuma ya dake taiki a lokaci guda haka ne yadda aka ce shi bawa kada ya gudu kai ma mai bawa kuma ka kula da bawanka duk zaluncin da zaka yi masa wallahi sai Allah ya kama ka kuma sai Allah ya tume ka sai Allah ya fitar masa da haƙƙin sa ranar tashin alƙiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
babu tahrimi shafa'ati fil hududi babin da zai bayani game da haramcin yin ceto a cikin haddodi na Allah madaukakin sarki al hudud jam'i ne na al hadd kaga ce al hadd shine haddi shine duk abin da Allah madaukakin sarki ya ajiye na wata uquba akan wani laifi da ya hana shine haddi idan mutum ya sha giya shan giya menene haramun ne Allah ya haramta to sai Allah ya sanya uquba akan ta yace duk wanda ya sha giya ai masa me bulala nawa 80 ko 40 40 ake yi ko 80 to shikenan mu wuce bulala 40 ake yi a farko lokacin sayyidina Usman ya karasa ta kuma 80 eh amma da bulala 40 ake haka nan duk mutumin da yayi wani kazafi an hana ayi wani kazafi abin da ake kira kazafi shine kawai ka ga mutum ka ciro wata magana ka jingina masa abin da bai yi ba bai ji ba bai gani ba ka ga wani mutum kawai ka ce masa wani mazinaci ne wance mazinaciya ce wani dan kaza ne ka fado ta magana akan sa a lokacin sai a kama ka sai aka kawo wajen shari'a wajen alƙali sai a ce ka kawo shaidu guda hudu wallahi da an haka da an daina kazafi kawai ka ga mutum ya zo wuce ka ce wani ai kaza ne ko ka ga wata yarinya kawai ka ce mata ai wance karuwa ce duk wacce aka ce mata karuwa me ake nufi ba mazinaciya ba ce kenan da hudu wanda ya saka sun ganka sun ganta ita da wanda suke kamar ta niyyar ta barya idan ka je ka kawo shaidu guda hudu kowa ya tabbatar ita kuma sai a kawo mata sai a kawo mata sai a mata bulala kai sai a ce ka tafi idan kuma ka kasa shikenan lokacin kuma ka shiga cikin tarko zaka san bakin ka ya jawo maka sai a maka bulala sai a danne ka a gaban mutane maka bulala 80 bulala 80 sannan daga lokaci a idan shari'a ka zama fasiki ba kuma za a ƙara karɓar shaidar ka ba har abada da Allah idan ana haka za a shiga da mutane kazafi ba za a yi ba ba za a yi ba haka misali mutumin da yayi zina zina haramun ce sai mutum ya je aikata mai haddin zina idan bai taba aure ba sai a masa bulala nawa 100 wa taghriba am shine sai a je a kulle shi shekara guda idan kuma ya taba yin aure sai a masa mai jifa to wannan shine ake kira haddi to shine malam zai bayani game da haramcin yin ceto a cikin haddi me ake nufi da wannan mutum yayi abin da ya cancanta ya masa haddi kai saboda kana da wata shiga ko kana da wata alfarma sai ka ce da Allah a bar shi ka sa baki a bar shi an gane to wannan haramun ne haramun ne haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'ana Allah man awa muhaddisan Allah ya tsine wanda duk yake kokarin bawa mai laifi kariya Allah ya tsine masa albarka duk mutumin da ya laifi to ka bar shi a masa hukuncin da ya kamata eh amma ka je ka sa baki zamu je da al'amari yake insha Allah ta'ala قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي الزانيه والزاني مزناتي يامتي ده مزناتي نمجي فجلدوا كي مسبولالا كل واحد منهما كوونه ديه daga cikin namiji da matan mi ata jilda kowanne bulala 100 sai Allah yace wala ta'khudhukum bihima ra'afatun kada ku kucin sarki a lokacin da aka kawo wani mai laifi za a yi masa haddi sai kace Allah sarki kasa ba Allah an gane sai kace Allah sarki ka tausaya masa dan Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun Allah ne ya faɗa kai ka kai Allah tausayi ne ba kai Allah tausayi ba to Allah ya ce kada sai ka ga tausayin sa ya tun farko ba a ce masa kada ya ba an gaya masa sai je ya aikata shi to ka bar shi eh nan gaba insha Allah ta'ala idan ya dafu ya zanu ya dauru ba zai ƙara yi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce in kuntum tu'minuna za ku yi haka ne idan kun kasance kuna masu imani billahi da Allah wal yawmil akhir da ran lahira sai Allah ya ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min al mu'minina ya kasance an samu wasu jama'a daga cikin mu'mine sun halarci lokacin da za a yi musu wannan haddi din eh ba boye ake yin haddi ba ba boye yake ake yin haddi ba idan za a yi haddi tattaro yayi kuwa za a gidan redio a ce za a yi haddi kowa ya zo Allah ya kiyaye eh a redio za a faɗa ce za a yi haddi dama akwai inda aka ware na haddi kowa ya zo ya gani wani yayi sata za a yanke masa hannu sai kowa ya zo ya gani wani yayi zina za a yi masa bulala wani yayi zina za a jefe shi sai kowa ya zo ya gani me yasa zaka zo ka gani dan a gaban ka idan aka kashe shi a gaban ka idan aka yi masa bulala ya wulakanta ya tozarta da Allah zaka kiyaye kuma zaka kiyaye ba zaka kiyaye wata hikima ce ta Allah madaukakin sarki shi sa Allah ya ce wala shad lalle ne a samu wasu daga cikin mutane su halarci inda za a yi musu wannan azabar Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda anna quraishan tace hakika quraishawa ahammuhum sha'anul mar'ati al maqbumiyya lalle sha'anun wata mace yar kabirar makhzum ya dame su ya sa su a cikin kunci da damuwa sun rasa yadda za su kuma bintul aswad bin Abdul Asad sunanta kenan ita tana cikin kabilar Banu Makhzum wanda tana cikin Quraishawa annabi ba Quraishe bane ba Quraishe ne daga kabilar su aka samu wata mata ita da take yi shi ne za ta je ta samu gwalagwalan mata yi a cikin gida ta sai dan Allah ara mata ko akwai biki ko akwai suna ko akwai taro sai ta ar gwalagwalai idan ta karba sai kin zo karbar kaki sai ta ce bata san magana ba sai ta hana ki haka take yi ta cinye wa mata da yawa gwalagwalai a haka wata rana sai dubunta ta tsaka aka kawo ta aka kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce abinda take yi kenan aka ce annabi ya ce to aje a yanki mata hannu ba sani ba sabo ɗan uwa saboda haka sai Quraishawa abin ya dame su daga cikin kabilarsu idan abin ya yi mutuncin su zai tabo da Allah a samu wanda zai yi annabi magana to shine abin da ya faru allati sarqat wa tatisata faqalu sai suka ce mai yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah waye zai samu damar iya yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi magana a kanta annabi ya daga mata kafa a rabu da ita a dan yi mata dan wani abin ko a yi mata bulala ko wani abin amma dai kada a yanki mata hannu faqalu sai suka ce mai yastari'u alaihi illa usama ibnu zaid hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai muna gani babu wanda zai iya karfin hali shine yaji tari'u babu wanda zai iya karfin hali da jarumta ya tinkari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wannan maganar ta nemi alfarma sai mutum daya shine Usama dan Zaid suka ce hibbu rasulullah shine wanda annabi yake so kallelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da kusancin sa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma za ku ji kusancin nasa yayi masa amfani فقال رسول الله فكلمه اسامه suka je ko suka samu usama suka lallame suka ce kaga matan nan a cikin gida ce ga abin da ya faru idan aka yanki mata Aisha saboda ka sai usama yaje ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga shi sai shi ya nemi alfarma a rabu da ita faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace atashfa'u fi hadd min hududillah kai usama yanzu kai ne zaka nemi ceto a cikin haddi daga cikin haddodin Allah madaukakin sarki Allah ya ce ayi abu kaza kai ka ce a bari kai kake da wannan karfin halin Usama annabi ya bata rai ya bata fuska kamar bai taba ganin sa a duniya ba sai masa fata-fata kamar yadda bahaushe yake cewa kai ne zaka karbi ceto daga cikin ceton Allah zaka karbi zaka hana ayi haddi daga cikin haddin Allah subhanahu wataala thumma qama da abin ya wuce na magana tsakanin annabi da Usama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi kawai kan minbari kudu ba za'i fakhtataba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fara kudu ba thumma qala sannan yace inna ma ahlaka alladhina min qablikum lalle kadai abinda yasa waɗanda suke kafin ku suka halaka annahum kanu cewa sun kasance idza saraqa fihim ash-sharifu idan babban mutum dan babban gida mai kuɗi mai sarauta wanda yake ya isa yayi sata a cikin su tara ko hu sai su kyale shi sai a rufa asiri sai a rufa sai a turo lauyoyi sai a waya daga sama sai a kyale shi ba haka ake yi ba annabi ya ce wannan shine abin da yasa waɗanda suke kafin ku suka halaka Allah madaukakin sarki ya halakar da su idan mai kuɗi ya abu sai a rubu da shi amma bari ku ji wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu idan kuma mai rauni ya ku bai ya sata in ka je bar sun duk waye a ciki da Allah ka je kurmawa ka je goran dutse da Allah ga tsaya a ciki zaka mai sata kaza ne kaga wata bashi ta je ta ci wancan ta ci wancan bashi ta tattara bashin 20,000 an zo an kulle ta shekara biyu a cikin birsin maza da mata ga su nan amma ga barawon biliyoyi nan yana yawo yana yawo a cikin isa da takama da alfarma da Allah ba haka bane wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan talaka mai rauni yayi sata a cikin su aqamu alaihi alhadd sai su tsaya masa da haddi sai annabi ya ce waymullah ina rantsuwa da Allah madaukakin sarki law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sarqat laqata'at yadaha karshe kenan annabi yace wallahi na rantsi da Allah da a ce Fatima yar Muhammad bai ce yata ba ma sai ce yar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan ka fahimci abin babba ne yace da za mu kaddara ta je ta sata Allah ya kiyaye ba kuma za ta yi bace ba inda za ta sata yace wallahi da suna yanki mata hannu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fatimatu bada'atun minni Fatima wata tsoka ce bangare ce ta jikina. Abin da yake cutar da ita yana cutar da ni, abin da yake sanya ta farin ciki ina sanya farin ciki, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai ce wallahi in tai sata ya yanki mata hannu. To kai kuma waye kai? Ka kai Fatima? Ina fata an fahimta. Saboda haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gareshi, ya ce aje a yanki mata hannu. Aje aka ko aka je aka yanki mata hannu. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa fi riwayatin fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da Usama yazo wada annabi tsira da amince tsara tabbata a gareshi, wannan magana ta neman ceto nan da ne sai fuskar annabi tsira da amince tsara aija. Yawwa kana gani ka san to ba sauki kenan. Kawai fuska annabi ta canza ta yi, an taba Allah kenan subhanahu wataala, an taba janibin Allah kenan. Tsira da amince tsara tabbata a gareshi, in kana so ka ga fushin manzon Allah, tsira da amince tsara tabbata a gareshi, taba janibin Allah subhanahu wataala, ba shi ba. In shine duk abin da zaka yi masa sai ya kawo da kai ya haƙuri. Fa qala annabi ta atashfa'u fi haddin min hududillah, yanzu zaka nemi ceto daga zaka nemi ceto a cikin haddi daga cikin haddodi na Allah subhanahu wataala. Fa qala Usama, sai Usama yace istaghfir li ya rasulullah, ka nema min gafara ya manzon Allah. Na tuba a nema min gafara ya manzon Allah. Qala sai ce thumma amara bi tilkal mar'ati fa quti'at yaduha, sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, yayi umarni da wannan matar aka je aka yanke hannunta. An fasa wannan haddin? Ba a fasa ba. Irin wannan abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa, wa nafsu shay hak, kobo da kobo shi yake faruwa a cikin al'ummar yanzu. Shi sa mu ma kai abin da yasa Allah ba zai halaka mu ba, saboda Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin al'ummar manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi, ba za a halakar da mu azaba ta istisali ba, a tumbuke mu daga doron ƙasa gaba daya. Amma wallahi da mu cancanci halaka. Idan kai talaka ne zaka ga wulakanci da cin mutunci, idan kai laifi Allah. Amma wallahi wasu masu kudin su suke laifi, su ake ba hakuri. Wallahi kaga mutun shi yayi laifi fa ya shiga cikin police station ko ya shiga wajen jami'an tsaro ana ta gaishe shi. Wallahi kuwa ba haka bane? Ni na gani da ido na ana ta gaishe shi. Ina ya zaro kudi sai Allah ya kyauta shi, sa ka kara tajin imanin ka. Wallahi imani ne kawai zai kwace ka. Allah kuwa to ba kudi ba imani kuma abin ya yawa. Allah da matsala, ba kudi ba imani. Kai a duniya baka more ta ba, dan dadin da ake ji ba a ji ba, ba a mutunta ka ba, a girmama ka ba, kuma ka je lahira an ce ka shiga wuta dan Allah, me yafi wannan bala'i? To shi yasa gwanda a duniya dai koda baka ji dadi ba, ka bar musu duniya can ka je ka samu lahira. Shikenan insha Allah ta'ala. Yan uwa, duk abin da aka ce haddi ne na daga cikin haddodin Allah madaukakin sarki, ba a yafe shi. Allahumma sai dai idan bai kawo zuwa ga alƙali ba. Idan mutun ya maka sata, abin da ya maka sata ya kai haddi na a yanke masa hannu, kai da shi sai ka tausaya masa, sai ka ce je ka, wannan naka ne, sai ka yafe masa. Amma idan ka dauka ka je wajen alƙali, to baka da iko ko kai ka ce ka yafe masa, baka isa ba. Hadisi ya tabbata a cikin sahihi Muslim, wani sahabi na kwanta a cikin masallaci, ya lullube da bargonsa, saboda haka sai wani ya lullubo ya zo ya same shi, ya tattar bargon ya tattara sai ya fincike ya gudu. Da ya tashi ya sa ihu, aka bi shi aka kamo shi. Ana kamo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana kai shi da annabi kista abin ya ga ya kai rubu dinar, shine nisabi na yanke hannu dama. Sai annabi ya ce to aje yanke masa hannu. Wannan sabi na ya ce akan wannan bargozo yanke masa, na yafe mishi. Yace me yasa baka yafe masa da kai sai shi ba? Me yasa baka yafe masa kafin ku zo nan ba? Ai tunda aka zo nan wajen an zo kotun koli kenan. Aje a yanke masa hannu. An fahimta yan uwa? Shi sa idan kana gani baka so ai wani hukunci, to ka yafe masa tsakanin kai da shi, amma kada ka bari abin ya je wajen alƙali. Idan abin ya je wajen alƙali kuma aka fara duk wanda ke kokarin shige da fice, barin ga muku wani abu, masu aikin lauya akwai hadari babba a cikin aikin su idan ba su yi la'akari da irin waɗannan abubuwan ba. Duk mutumin da bai tsaya masa yana kare shi, to wannan ya shiga cikin man awa muhdisan, la'anallahu man awa muhdisan, Allah ya tsire mai ba mai laifi kariya. Ina fatan fahimta yan uwa. Idan wani mutum ne wanda kake gani mai karamin karfi ne, ana nema a tauye masa hakin sa a matsayin ka na lawyer, sai ka jajirce ayi mai wato masa hakin sa, kaga inda aikin lawyer zai amfani kenan. Amma wani kasurgumin mujrimi mai laifi zai laifi ka zo ka rinka shiga kana fita kai ta zaino section da subsection, to wallahi wannan subsection sai su kai mutum wutar jahannama bai wasa ba. Allah madaukakin sarki kiyaye mu. Amin. Yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala, sai kuma bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu. Na'am. Na'am. Gaskiya ne. Idan kuma ga yanzu da ake cewa kamar gwamna ya yi wa mutane afuwa kuma suna da hukunci. Eh. Wannan constitutionally kenan. Constitution ya ba su dama. Da shugaban kasa da gwamna suna da damar ko hukuncin kisa aka yanke maka ya shiga ya fito da kai. Amma zai canza dokar Allah, wallahi ba zai canza ba. Shine zancen kawai. Zai canza dokar Allah. Ba zai canza ba. Shine constitution da ya ba su dama. In an je can kuma sai a tantance. Na'am. Alin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Eh. Na'am. Eh. Eh. Na'am. To abinda yake cewa shine yanzu zamani ne na cigaban yawwa abubuwa na cigaban zamani, sai idan mutum aka dauki hoton rubuce da mutum hudu mako da sauransu, to wannan abu ne da da babu shi. Yanzu malamai ne ya kamata su zauna su tantance akan tabbatar da shaidar video clip ko ba zai bayi ba. Amma ni yanzu kai tsaye gaskiya ba zan iya bada amsa akan cewa video clip zai zama shaida ba. Yawwa. Na'am. Za a iya kulorin. Eh, shi abin da yace ai dama ingantacce. Ya bada ai abin nan yace ingantacce. In ma ingantaccen ne to gaskiya a musulunce addinance. Yanzu ni ba ni da amsa da zan bayar akan cewa zai zama ko ba zai zama ba, saboda da babu shi. Yanzu da yazo kuma ya kamata a ce malamai sun yi bayani akan karbar sa a matsayin shaida ko rashin karbar sa. Yawwa. Na'am. Na dauka ba? Eh, gaskiya ne. Kuma ka ji Alhaji ya kawo wani abu, yace ai wannan shaidar mutum ɗaya, tunda ba mutum ɗaya bane ya dauka? Mutum ɗaya ne ya dauka. Duk wanda ya kalla abin da wancan ya dauka yayi ne. Ya kalla. Sai dai in bidiyo din na mutum hudu ne, wancan ya dauko, wannan ya dauko. Ko kuma ya dauko a lokaci guda mai aban dauka. Ba shi da amfani. Alhaji ka ji amsa ka ta fito. Na'am. 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 To abin da yake tambaya yace Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ayi sallah a inda yake akwai kabari. Yace wasu masallatan da suke sallah su kuma akwai kabari a wajen. To wannan dai shine hukuncin manzon Allah. Ira da aminci tsara tabbata a gare shi, kasancewa masallacin ku akwai ko babu wanda ba zai tashi hukuncin manzon Allah ba. Abinda na faɗa wancan sati shine abu ɗaya ne, ko dai a ɗauke kabarin daga masallaci ko a ɗauke masallacin daga kabari. Ba za a iya tsara kabarin ba? Za a iya. Na kawo muku hadisin Bukhari na tumulku, lokacin da Annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je garin Madina, masallacinsa da aka gina asalinta tsohuwar makabarta ce ta Yahudawa. Haka aka rinka tumbuke inda yake akwai alamun kabarbar, ana kai su can wani ana binne su, aka zo aka yi masallaci a wajen. Ina fata mun fahimta. To da haka sai a tashi kabarin daga wajen, sai a ci gaba da sallah a wajen. Amma haduwar masallaci da kabari tsakani da Allah wannan ba daidai bane. Eh, ko a ina ake yi, ko wannan ba daidai bane. Ina fata mun fahimta. Lokacin da muke bayani muke karatun littafin Akamul Janaiz, Malam Albani yayi dogon bayani game da wasu zasu ci ai masallacin manzon Allah. Ira da aminci tsara tabbata a gare shi, a ina yake a cikin masallaci da sauransu. Wannan yayi bayani dogo, yace asali masallacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a cikin kabarin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a cikin masallaci yake ba, ina yake? Dakin da Na'isha yake. Ba dakin da Na'isha ya yi rasu ba, ba na aka binne shi ba, to shine inda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kwanci. Ina fata an fahimta. Tausi'a ce aka yi lokacin da aka fadada aka extension din masallacin, ko shine a wasu kuma wanda suka yi wannan aikin ba malamai bane, kalifofi ne daga cikin kalifofi na musulunci, sai ga ya kamata a yi shine suka wani ijtihadin suka kewaye shi da katangu guda nawa, guda uku, nasu irin ijtihadin ne tare da cewa akwai malaman da suka yi inkari a lokacin. Ina fata an fahimta, amma ko ba ka kaddara wane ne yayi shi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin komawa ga Allah, me yace, me ya faɗa game da sallah inda kabari yake ba daidai bane, da wanne zai amfani abinda aka yi a bayansa ko kuma abinda ya faɗa, shikenan kawai, shikenan. Saboda haka duk idan aka ce annabi ya faɗa abu, ka daina mu daina kwatanta shi da ana yi a garin ana yi kaza, kawai ka daina, in za ka daina kawai shine. Allah ya sa mu dace. Wa alaikumus salam. Na'am. Hey. Na'am. Menene dali? Okay. Wannan yayi. Wannan zai yi sosai. To kaga inda aka samu irin wannan dashi din zai fi. Yawwa, tunda shi ba rubutu a jikin shi. Yawwa. To yayi wannan gaskiya, yayi wannan, ya dace da shari'a. Ko shi ko dutsin kaga duk abu ɗaya ne. Aikin da dutsin zai shi ma shi zai yi wancan. Dama dai abinda aka hana din shine rubutun. Allah ya samu dace. Ina ganin yan uwa lokacin sallah yayi, mu hakuri. Mu hakuri lokacin sallah yayi, sai bayan sallah idan Allah ya kai, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.